الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا a yau ranar 16 ga watan Ramadan hijira ta 1440 wanda ta yi daidai da 21 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya zamu tashi majalisi na 16 a cikin majalisin mu na alqur'ani da na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na alqur'an a garin Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka amin zamu tashi aya ta 11 insha Allah a cikin suratul anbiya amma kafin nan zamu amsa tambayoyin da suka zo wannan yace malam Allah ya kara lafiya da ikhlasi amin tambaya ta ita ce ya halatta musulmi mai azumi ya ansa gayyatar wanda ba musulmi ba idan yace da shi ka zo zan shirya maka kayan bude baki ko shan ruwa a gidansa amsa gayyatar wanda ba musulmi ba ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam a Khaibar ba yahudiya ta yi ta gasa akuya ta sanya dafi ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kuma ya ci daga akuyar daga naman musamman ta sanya dafin a daidai karfata inda an ce mata ya fi sha'awan naman karfata yana gatsawa ya ɗauki hannunsa ya ce wannan akuya ta gaya mun cewar an sa mata dafi daga cikin sahabbai akwai wanda shi har ya riga ya ci ya haɗe saboda haka nan take ya rasu to an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta a kashe ta kisasan kisasi akan wannan da ta kashe da ta yi sanadiyar kisansa amma shi nasa ya ce Allah ya isar masa amma ana cewa wannan daga cikin dalilan wanda suke cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar shahada yayi shine cewar abin da ya rinka fada lokacin rashin lafiyarsa na ajali cewa wannan gubar da ya ci na akuyar bayahudiyar Khaibar bata gushe ba tana wato azabtar da shi a jikinsa yanzu kuma yana jin tsintsinkewar jijiyar kansa saboda haka shine sanadi an ce waɗansu suna faɗan haka duk da yake wannan ana ya ci karo da cewa wallahu ya'simuka minan nan wannan fassara sai dai an yi jami'i da kan cewar Allah ya tsare shi bata kashe shi ba a lokacin tunda ya tambaye ta me yasa kika yi haka tace nayi haka ne dan idan kai makaryaci ne ka mutu mu huta in kuma kai annabi ne ba zai cuce ka ba to bai kwacuce shi din ba sai dai lokacin ajalinsa Allah ya sanya da tasirin wannan wallahu ta'ala a'lam to ash-shahid shine cewar ya halatta a amsa gayyatar wanda ba musulmi ba mutum ya je to sai dai ba dole bane haƙƙin wanda musulmi shine in ya gayyace ka haƙƙi ne ka amsa gayyatarsa sai in kana da wani uzuri ko naka a ƙashin kanka ko kuma uzuri na shari'a amma wanda ba musulmi ba shi da wannan haƙƙin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haqqul muslimi ala almuslim sit haƙƙin musulmi akan musulmi abu shida ne to a daga ciki yace idza da'aka fa ajibhu in yayi maka in ya gayyace ka ya zuwa ga can abinci to ka amsa gayyatarsa to kaga wannan ya nuna cewar abu ne wanda yake banta da musulmi amma wanda ba musulmi ba idan yayi idan a gidansa ne yayi dan soyayya dan kuma kyakkyawar zamantakewa babu laifi mutum ya amsa tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam an gayyace shi ya je amma wanda suke yi su shirya bude baki a coci sannan su ce wai dan saboda suna son a samu kusantar juna da musulmi wannan munkari ne dan shiga wajen bautar su wuri ne wanda fushin Allah yake sauka dan haka bai kamba a wannan bai halatta mutun yaje ba saboda abubuwan da suka zo daga sahabbai irin su sayyidina Umar radiyallahu anhu na gargadi kada mutun yaje irin wannan wajen bauta saboda fushin Allah yana sauka a wannan wajen dan haka idan dai a gidansa ne kawai yayi to babu laifi musamman in ya zama to cewa babu wani munkari wanda yake za a yi wanda shari'a ba ta yadda da shi ba na'am idan shugaba ya hada bude baki yayi gayya ya kirawo mutane su je da musulmi da wanda ba musulmi ba eh shi ma ai dai daga cikin mutane ne babu laifi sai a je haduwa da wanda ba musulmi ba a wajen ba wani abu bane dan kan cewa sun zo sun halarci bude bakin musulmi kamar hakikatan ma ai a waɗansu kasashen ma hanya ce ta da'awa yanzu kamar yanda ambassador Amin Talhatu Allah ya kara masa lafiya na South Korea ambassador mu ne wanda muke karatu da shi kafin ya tafi ya turo hoton da wani gidan television na Korea tai akan Ramadan a kasar Korea tunda Korea kasa ce wanda musulmin ɗan kalilan ne matuƙa to ga shi nan suna yi a masallaci kuma wanda ba musulmi ba suna zuwa ko musulmin sun bude kofa wanda ba musulmi ba su ma su shigo a sa musu abinci wanda wannan shine dalilin waɗansu suke karban addinin musulunci saboda jin wannan jin wato soyayyar juna da kusantar juna da jin kan cewa an zamanto kamar ƴan uwa dangi guda wanda a cikin rayuwa wanda yake kowa rayuwar nafsi ce saboda haka wannan yana sa wanda ba musulmi ba fi sha'awar taimakekeniya na musulmi saboda haka zai iya zamantowa hanyar da'awa na'am sannan wannan yace da fatan Allah ya karba mana ibadunmu malam kamar yadda yazo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsaya ya sallaci sarar dare tare da liman har aka idar da sallar za a rubuta masa ladam tamkar ya sallaci wannan daren to shin malam su mata kasancewar su suna gida su ma sai sun zo masallaci sun sallata da liman domin samun wannan falalar ko ko yaya abin zai kasance a wannan falala am ce gabaki daya ce shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare tare da musulmi hadda mata duk sun zo sun halarta haka zalika lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya mayar da sallar tarawi wato al'ada wadda ake yi kullun sabanin yanda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bari saboda kada a mayar da ita farilla amma a zamanin sayyidina Umar sai ya sanya ma maza liman suna sallah bayan Ubay ibn Ka'ab mata ma ya sanya musu liman suna sallah bayan Tamimud Dari to wannan ya nuna su ma mata an yi musu kwaɗayin wannan falalar to tare da wannan falalar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar su a gida tafi alheri babu cin karo da juna akwai falala amma a gida in suka zauna suka yi alherin da ke ciki za ta iya fin wannan falala saboda akwai abubuwa na alkhairai da dama da za su suke rataya da mace ta zauna a gida ta yi sallah na farko kula da gidanta wanda wannan ma ibada ne na biyu akwai rashin bijirar da kanta ga fitina wani lokaci fitar ta zai zamanto fitina ga waɗansu musamman yanzu zamanin nan da waɗansu matan Allah ya ƙara mana shiriya baki ɗaya suna zuwa sun mayar da masallacin wajen wata haɗuwa ta daban wanda za a cimma da shi yin wani abu wanda yake ba shi Allah yake so ba to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna kan cewar sallar su a gida tafi alkhairi to amma idan ta kubuta daga irin waɗannan illolin to wannan falalar dai tana nan kuma za su iya samun ta kuma abinda matan musulmi suka kasance suna yi kenan shi yasa ma sayyidina Umar ya keɓance musu wanda za su rinka yin sallah. So da haka abin yana buƙatar fiqhu a cikin addini, mace ta auna ta gani irin halin da take ciki, babu laifi ya zama to kanta ta hada du abubuwan biyu wata ran tana yi a gida, saboda ta tabbatar ma kanta da wayannan masalih din wanda ake samu yayin da mutum yayi sallah shi kadai, saboda yafi kusanci da ikhlasi. Sannan wani lokaci kuma ta zo ta samu halartar addu'ar musulmi baki daya, domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar da mata su je sallar Idi, yace wal yashhadna al khair wa da'wat al muslimi, su halarci alheri da samun addu'ar musulmi, domin addu'a da aka hado aka yi akwai albarka a cikin ta, dan daga ciki akwai wanda in yayi amin Allah madaukakin sarki zai amsa. Kuma haka dalika taron mala'iku da yake zuwa da yake sauka a irin wannan taro duk suna daga cikin su ma masalih da su ma abin dubawa ne, shi yasa magabata ya zamanto suka rayar da wannan sunnar. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am, sun sai limami a gida masallaci ne, ai ba masallaci bane, sun samu jami'a ma ba masallaci bane, amma in suka tako suka zo masallaci akwai falalar zuwa masallaci wanda ba ta cikin in sun zauna sun yi a gida. Na'am, wa'in suka sanya ma kansu liman a cikin gida kamar to wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne za su iya yin wannan, amma wannan bai kore abinda aka yi a cikin al'umma baki ɗaya ba, tunda shi Sayyidina Umar shine Amirul Mu'minin, shi asasa wannan sunnar, kuma da yayi ya san da cewar sallar mata a gida shi yafi, ya san da cewa irin su Aisha za su sanya maulansu ya ne musu sallah a cikin gida, duk da haka amma ya zo bai ce kowa ta je ta sanya maulanta ko ta je ta tara jama'a a cikin gida ta yi ba, sai ya sanya musulman suna zuwa masallaci suna yi. Na'am, masallatai da ake yi a cikin gida mutum ya gina gida ya yi masallaci a ciki, in ya masa kofa wanda yake kowa zai shigo to ya zama to wakafi, amma in bai masa kofa ba ya mayar da shi masallacinsa shi kadai, to nan bai zama to ya ɗauki hukuncin masallacin da ake kiran sallah zuwa gare shi ba, tunda in ka kira mutane sallah ba sai mai gadi ya basu ba za su shigo. To sannan kuma ka ce hayya ala sala, hayya ala sala, amma ka gwarke kofa, amma in kai masa kofa ta waje wanda kowa zai shigo to ne ya zama to masallaci wakafi kuma ba zai shiga cikin gado ba. Na'am,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa kam qadanna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin, فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون, لا تركضوا وارجعوا إلى ما أخبرتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا
cewa kam qasamna min qaryatin kanat zalima, da yawa mun halakar da alqarya da ta kasance azzalima, wa ansha'na ba'daha qauman akharin, kuma muka fari wato waɗansu mutane daban a maimakon su, bayan halakar da su waɗannan waɗanda bayan da aka halakar da waɗannan alqaryatu. Wato wannan shahidi ne akan cewar Allah madaukakin sarki yana gaskata ma'annabawa alƙawarin da ya musu, kamar yanda yace kamar yanda Allah madaukakin sarki yace thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifi, sannan muka gaskata musu alƙawarin musu manzanni, muka tsirar da su da waɗanda muka so, wato su ne masu gaskatawa da manzanni, kuma muka halakar da maɓarnata. wannan kamar yadda muka ambata yana daga cikin gundarin sakon sura tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yayi alkawari ga annabawa zai taimake su kuma ya cika alkawarinsa to haka zalika ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga cikin shahidin abin da yake shaida akan cewa Allah ya gaskata ma annabawansa alkawarinsa shine Allah ya halakar da alkaryatu da yawa da suka yi zalunci zaluncin su shine kafirci da kafirce ma Allah suka kafirce ma manzannin Allah Allah ya halakar da su domin cika alkawarinsa da yayi ga annabawa cewa zai tsirar da su kuma kamar yadda yace wa ahlaknal musrifin ko muka halakar da waɗanda suka yi barna wato suka wuce iyaka a cikin barna da kafirci yace bayan ya halakar da su kuma sai ya halici waɗansu mutanen daban a maimakon su wanda yake nuna kudurar Allah jalla wa ala akan cewar komai yawan mutane idan suka yi kafirci baya gagara Allah madaukakin sarki ya halakar da su gabaki daya ya kawo waɗansu mutanen daban waɗanda yake su kuma ya jaraba su ya gaya ya zasu kamar yanda Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki yace wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum idan kuka juya baya ga barin imani to Allah zai musanya waɗansu mutane da ku kuma ba za su kasance tamkar ku ba to do Allah yayi haka a cikin tarihi kuma tarihin bani adam cike yake da wannan kamar yanda ya faru ga waɗanda Allah ya kissanta mana waɗanda Allah ya bada labarin su ba su ne kadai ba a cikin alkur'ani an bada labarin adawa da samudawa da kafin su mutanen annabi nuhu da mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aib da fir'auna da mutanansa wanda duk Allah madaukakin sarki ya ambaci cewar wato ya halakar da su saboda zaluncin da suka yi ba su ne kadai mutane ba domin kamar waɗansu waɗanda wato suke suka akan addini suke suka akan alkur'ani suna cewar ta yaya aka yi alkur'ani bai bada labarin irin mutanen China ba irin mutanen Japan irin mutanen America ta kudu su ma ai sun yi civilization Maya civilization me yasa alkur'ani bai yi maganar sa ba to wannan wato a jahilci ne da abinda alkur'ani yake alkur'ani Allah madaukakin sarki labarukan da ya kawo misalai ne na sunnarsa amma sunnarsa ba ta takaita akan waɗannan ba kuma menene ma'ana a zo mutanen da suke a cikin jaziratul arab ana ba su labarin america ta kudu wanda ma ba a san ta ba duniyar gabaki ɗaya ba a san america ba gabaki ɗaya ba a san america ba sai bayan shekara wajen 900 sai bayan kusan ma shekara 2000 bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan duniyar da take a raye a lokacin ya zamanto kan cewa sun san america duk da ana cewa europe su ne farkon wanda suka gano america musulmi su suka fara gano america musulmi su suka fara sauka a kasar america lokacin da aka rinka azabtar da musulmin andalus wanda ya hada spain da portugal wajen gudu da tsira da rayukansu lokacin da aka yi taftish inquisition a sa mutum ko ka zama kirista ka karbi cross ko a kashe ka to waɗanda suka gudu yamma waɗansu suka yi da suka yi yamma suka je tun kafin Columbus Christopher Columbus ya sauka a America musulmi sun sauka akwai wani daga cikin ƴan uwanmu musulmi dan America wanda ya littafi akan wannan har yanzu ina jin an buga littafin ba da ida buga shi ba wani Umar Faruk Abdullah ya rubuta littafi akan wannan kuma ɗaya daga cikin hujjojin da suke nuna wannan shine asalin ƴan America Indiyawa Red Indians da ake faɗa Indian daji da muke faɗa musu da Hausa yanda suke hawan doki irin yadda wato musulmin Andalus suke sarrafa doki daga wajen musulmin Andalus suka fafa da akwai dalilai da dama da duk suka kawo to a shahid idan ana gaya wa mutane abinda ba su sani ba ta yaya za a yi fi istidlali da shi zuwa ga abinda fi istidlali da shi ya zuwa ga abinda yake bako a gare su ai zai ce ne za su ce nema wannan me kake gaya mana ka zo kana gaya mana wani abu ne wanda yake babu shi amma sun san adawa sun san samud suna wucewa ta garuruwansu sun san ashabu Madyan, sun san rijiyar mutanen Madyan, suna wucewa suna ganin labarin Annabi Musa ya shahara da yanda Fir'auna ya tsaya da yanda aka nutsar da Fir'auna, shahararre ne, sananne ne. To da waɗannan Al-Qur'ani yake kafa hujja ya zuwa ga abubuwan da kuma ba a sani ba, wanda yake su ma sun tabbata din haka. Saboda haka irin su waɗannan alƙaryatun, irin su Maya civilization din da sauransu, da na Mexico da na Inani, duk su ma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikinta. Saboda haka idan sun yi zalunci, su ma suna daga cikin wanda Allah ya halakar. Da yawa alƙaryatu, ba kawai Adawa da Samudawa ba, da suka yi kafirci Allah ya ce ya halakar da su, kuma ya faru waɗansu mutane daban bayan su, kamar yadda kaga bayan wato an bayan Allah maɗaukakin sarki ya halakar da mutanen Annabi Nuh, sai kuma duniya ta ci gaba, Adawa suka zo, su ma aka aiko musu da Annabi, Allah ya halakar da su. Sannan aka samu waɗansu mutanen daban, irin su Samudawa da Ahlu Saba, ga sunan da yawa. Saboda haka wannan ya nuna alƙaryatu da yawa ne, wannan abin ya tabbata a gare su, ba alƙarya ce guda ba. Duk da ya zo daga tafsirin magabata, an ruwaito daga Ibn Abbas cewa wannan ishara ce ga wata alƙarya da ake ce mata hadura ko hadur, wanda sun kasance a cikin Yaman, a cikin kasashen Yaman, da Allah ya aiko musu da Annabi, sai suka kashe shi. Da suka kashe shi, sai Allah maɗaukakin sarki ya sallada musu Bukhtanassar Nebukadnezar sarkin Babylon, ya zo ya halaka su gabaki ɗayansu, bai bar ko ɗaya ba daga cikinsu. Allah ne ya sallada musu wannan yayin da suka yi zalunci da kashe Annabin Allah. To wannan ba wai su ne kaɗai ayar take nufi ba, wato irinsu suna nan da yawa wanda sun yi haka. To a cikin wannan akwai gargaɗi ga mutanen da suke ƙaryata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zamaninsa, da ma waɗanda za su zo daga da ma waɗanda suka zo daga baya, da waɗanda ma kuma za su zo, kan cewar idan suka yi zalunci, irin akibar waɗanda suka gabata ita ma ita ce a gabansu. Allah ya ce falamma ahassu ba'asana, yayin da suka ji motsin saukar azabanmu, wato wajen kasamna da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kam kasamna min qaryatin. Alqasmu shine asalin ma'anar alqasmu shine karya abu, karyawar da zai zamanto ba za ka iya sake hada shi ba, ko ka amfana da shi bayan ya riga ya kare. Wato halakar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu halaka ce ta tumɓukewa, halaka ce mai tsanani ta tumɓukewa, yanda bata bar wani abu alama na wato saura a gare su ba, yanda yake sun riga wato tarihin su ya riga ya ƙare gabaki ɗaya. Kuma in mutum ya tsaya ya duba tarihin al'umomi, haka suke, akwai al'umomin da yayin da suka yi rayuwa a bayan ƙasa za ka ga an manta su kwata-kwata, babu ma wani gurgubin alamunsu da yawa. Yanzu kamar shi civilization ɗin Maya, ai sai dai kai ku karanta shi a tarihi, a ba shi da wani gurbi, ba shi da wani alama. Kamar Mogol da suka zo da ƙarfinsu da izzarsu, haka su ma suka zo suka ƙare gabaki ɗaya, da suka shiga addinin musulunci ya zamanto babu abin da ya saura na wato al'adarsu, da kasancewar su abin da suka yaƙi duniyar musulmi, suka yaƙi duniyar da suke raye a lokacin nan da shi, shine al'adarsu da addininsu da suke a kai na addinin Mogol. To da yawa irin waɗannan sun faru. Allah ya ce falamma ahassu ba'asana, yayin da suka ji motsin azabarmu. Al-ihsas shine wato ta hanyar da za ka ji sanin abu ba tare da ka gan shi ɓalo-ɓalo ba, ya zo maka, wato daga jin alamun. Shi yasa wato da suka ji motsin saukar azabar Allah, shine irin alamun saukar azabar, imma irin ɗan motsin ƙasa kafin girgizar ta zo. Kun san akwai abin da ake ce ma earth tremor, ɗan motsi ɗan ƙanƙani, wanda ba girgizar ƙasa ba ce. Amma yanzu kamar wata ran da aka taɓa irin wannan lokacin muna Madina a asibiti, sai ka ga wato ruwa da aka rati ana zuba ma marasa lafiya sai ga kawai ruwa yana girgiza kasa ba ta girgiza amma sai gashi ruwan yana girgiza ba kuma iska ka san iska ba za ta iya kaddar ruwa ba robar ruwa sai ga tana dan to wannan girgizar alamun shine alamun ko kuma kaga wato hadiri yayi bakikirin ya cirnike to wannan sa daga cikin alamun azaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga hadiri ya taso iska ta taso sai ya kasa zaune ya kasa tsaye saboda tsoron Allah jalla wa ala tare da cewa Allah ya bashi amana ya ce Allah ba zai saukar da azaba ba alhali yana cikin mutane amma baya aminta saboda tsananin tsoron Allah sa har sai tukuna ya ga ruwa ya zo Allah ya kware an kwarenya abin to sannan a ga bishara a fuskar sa har Aisha take ce masa ya Rasulullah me yasa idan wato hadiri ya taso maimakon kai kai bishara amma sai ka kasa zauna ka kasa tsaye yace ya Aisha me zai amintar da ni cewa ba al'amarin Allah ne zai zo ba waɗansu mutane sun ga hadiri ya taso suka ce falamma ra'aka qalu hadha 'aribun mumtiruna suka ce wannan hadiri ne wanda zai zo ya kwararo mana ruwan sama alhali ko menene bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adabun 'alim abinda kuke gaggawar saukar sa ne iska wadda a cikin ta akwai azaba mai radadi saboda haka jin motsin azabar shine ganin alamomi alamomi waɗanda suke za su nuna cewa wani abu zai iya taso wato wani abu mai hadari mai sauka ne a cikin al'umma to yayin da na'am eh irin wannan girgizar ba da aka yi na Abuja eh ko da yake waɗanda suna cewa wai fasa dutse ne amma kuma ai a hukumar kula da yanayi ta ce girgizan ne ko alamun dan girgizan ne Allah ya ke Allah ya tsare mu falamma ahassu ba'sana yayin da suka ji motsin azabar mu idahum min hayar qudun sai gashi wato suna gujewa daga alƙaryar suna gujewa akan dabbobin su suna masu gaggawa suna masu neman tsira suna gujewa la tarkudu kada ku gudu warji'u ila ma usribtum fihi ku dawo ya zuwa ga abin da aka ni'imta ku a shi ku dawo ya zuwa ga cikin wadatar taku wa masakinikum da gidajen naku la'allakum tus'alun dan a tambaye ku menene akibar waɗanda azaba ta sauka a kansu wato da suka ga alamun azabar sai suka fita a guje suka hau dabbobin su domin ar-rakbu shine wato karin kai madoki kaimi domin ya zabura a guje to haka suka yi wato sai kamar yanda Hausa za su ce sai suka ari takari wato suka hau dawakin su suna yi musu kaimi domin su fita a guje dan su tsira daga azabar Allah to la tarkudu sai mala'iku sai aka ce musu kada a lokacin da azabar za ta sauka sai mu'minai suka ce musu ko kuma mala'iku suka gaya musu suka ce la tarkudu kada ma ku yi gudu ku dawo mana ya zuwa ga abinda ba ga ni'imar taku ba wanda ita ce take sanya ku kuna cewa kun fi yawan dukiya da ƴaƴa ba za a yi muku azaba ba wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'adzabin mu mun fi yawan dukiya da ƴaƴa ba za a yi mana azaba ba to ku dawo ya zuwa ga wajen ni'imar taku mana ku dawo ya zuwa ga gidajen naku domin a tambaye ku shin azabar Allah gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to da aka ce musu haka sun dawo ba su dawo ba qalu ya wailana sai suka ce wo ho ho ya halakar mu inna kunna zalimi hakika mu mun kasance azzalimai wato shine kadai suka yi itirafi wato suka yi shaida akan laifin su a lokacin da itirafi ba zai yi amfani ba shi yadda da mutun ya wato yadda mutun ya yadda cewa shi azzalimi ne akwai lokacin da zai amfani shi kuma Allah yake son wannan Allah yake son wannan akwai kuma lokacin da ba zai amfane shi ba lokacin da yake amfanan mutum shine yana cikin lafiyarsa da gajiyarsa yana jin dadin safan amma ya dawo ya koma ya ce Allah na tuba na cuci kaina kamar yadda annabi Adam ya ce rabbana da Hawwa suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna ya ubangiji mu mun cuci kawukanmu kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a sayyidul istighfar أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي. نا يدنا إليتي فاغفر لي تغفر سامو. كما كمان ده هكا اشتين صلى اشتين الدعاء ستصلى الدري ودي هيك بودي هذا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض يناتوا اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت عزوا كرشنت. كما الدعاء دي كويا مسيدنا أبو بكر da ya tambaye shi wace addu'a zai rinka yi a cikin sallah yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allah na cuci kaina cuta ne yawa to wannan wanda yayi itirafi da zunubi a wannan rayuwar ta duniya tun kafin ganin azaba tun kafin a rufe kofar tuba tun kafin mutuwa ta sauko masa tun kafin ko kuma ya mutu din to wannan itirafin zai amfane shi kuma hanya ce ta samun rahamar Allah ka nuna ma Allah kan cewa kai laifi dan shaydan abin da yake nuna ma mutum shine kan cewa ai menene dan wannan yo ga mutane suna sharholi su kai me dan kai dan ka dan taba wannan har wani abin damuwa ne abin da shine yake ga mutum kenan shine Hasan al-Basri yake cewa munafiki ganin laifinsa yake yi kamar ya kura ce da ta hau kan hancinsa wanda in ya hure kawai za ta tashi shi ko mumini ganin laifinsa yake yi tare da tsantsenin da yake amma dan karamin laifin da yayi ganinsa yake kamar dutse ne zai fado ya halaka shi to Allah yana son ka ji kan cewa ka halaka ka cuci kanka amma ba kuma kana jin wannan yanda zai sanya kuma ka ɗebe hasu daga gafara Allah ba dan idan kuma shedan yaga kan cewa ka tafi kofar tsoro to sai ce ka gani kana ta a ga irin abin da kai ma Allah yau shi Allah zai yafe maka irin ku ne Allah yake karban tuban su ai ƙarya kake ka riga ka halaka shikenan sai ka dauke zato daga rahamar Allah shi yasa dole sai kana balance kuma menene yasa ake wannan balance din ilimi da sanin irin waɗannan nusus din to shaidawar mutum ya yadda yayi laifi irin wanda baya amfanan mutum shine yayin da azaba ta sauka kamar waɗannan da azaba ta sauka a gare su suka ce ya wailana qalu ya wailana inna kunna zalimin suka ce wo ho ho ya halakar mu hakika mun kasance azzalimi lokacin azaba ta riga ta zo kamar yadda Allah ta'ala yace a cikin suratul mulk fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir suka shaida suka yadda da cewa sun yi laifi to nisa tir wato nisa daga rahamar Allah ta tabbata ga 'yan wuta a cikin wuta ne suka faɗi wannan to yayin da mutum ya riga wato natijar jarabawa ta zo to babu amfani yanzu ko jarabawa ce aka ce za a yi idan aka ji labarin kan cewar an yi leakage jarabawa ta fito kafin a shiga cikin jarabawa an sa gashi nan kowa ya samu dokta ya kune education ya za a yi ba dole a soke wannan jarabawar ba akwai amfanin a yi jarabawa to ka abinda ake ta gaya maka kai tunani kai amfani da hankalinka ka san Allah kai amfani da hankalinka ga gaskata annabawan Allah kai amfani da hankalinka ga ji tsoron haduwa da Allah da azabar Allah cewa gaskiya ce baka yi ba sai da ka fada cikin azabar sannan ka ce eh haƙiƙa Allah gaskiya ne to a lokacin kuma ina amfani al'ana wa qad asayta qabl kamar yadda Allah ta'ala yace Allah ya ce fa ma zalat tilka da'awahu wannan magana ta cewa kai can mu mun kasance azzalimai bata gushe ba ita ce wato da'awarsu wato ita ce da'awar da suke yi suna ta maimaitawa wai suna tsammanin wannan zai sa a ce kamar yanda a duniya idan mun ne sun ce rabbana zalamna anfusana zai sa a yafe mutu Allah mun cuci kanmu suna ta maimaitawa Allah ta'ala ya ce wannan a haka za su ta yi hatta ja'alnahum hasidan khamidin har sai da muka sanya su girbabbu matattu wato kamar yanda ake girbe abu ya zamanto yanzu in ka tashi girbi za ka bar wani abu a tsaye in ka bar wani abu a tsaye ka aika rage ma kanka ne komai kasa za a yi da shi to wato sai da har sai da muka sanya su gabaki ɗayansu har na ƙarshensu Allah maɗaukakin sarki ya kifar da su ya kwantar da su a halake khamidin matattu. Al-khamid shine wanda yake wato cikinsa, shine wanda yake wato cikinsa babu komai, wato suka zamanto mutuwa ta same su, wato ran nasu ya ya riga ya fita babu komai, sun zamanto gaggan jiki matattu. Na'am. وما خلقنا السماء والأرض بما هلكي سماء da kasa ba وما بينهما da abin da ke cikin su na daga halittun Allah la'ibin domin wasa, wato bama halice shi ba, bama halice sama da kasa ba dan wato ba tare da manufa ba, domin shine wasa. Yanzu kamar yanda jabberawa da sarakuna suke yi, ayi ayi katuwar fada a kawata ta, ayi ado a cika ta da kyal wato da kyalakalai, me ake so a zo a gani a ce kai ai an yi fada, ai an yi abu kaza, shi kuma sai ya ji dadi, ba wata ma'ana a cikin wannan. To wannan shine wasa. Allah ya fi kar Allah madaukakin sarki shine alhaqu gaskiya, Allah shine alhakim mai hikima, komai yana yin sa ne ya ajiye shi a inda ya dace. To ba zai yu ba a ce Allah ya halatta sama da kasa da abin da ke ciki domin ba a ce babu wata manufa a ciki, domin komai da Allah ya yi shi a sama za ga yana da manufa, yana da tsari. Allah ya yi rana, gashi nan wanda suke karanta ilimin geography da ilimin astronomy da ilimin biology da ilimin physics da ilimin chemistry duk sai sun ga amfanin rana, sun san cewar akwai abin da aka sanya ta yi shi, saboda haka ba da wasa aka yi ta ba. Yan biology za su gaya maka inda babu rana ba za a samu abin nan me ake photosynthesis ba. Yan abin nan yan chemistry za su gaya maka cewar nuclear fusion da ake samu shine karfin da yake cikin rana wanda babu karfi kamar sa. Kowane abin nan za a yan abin nan physics za su gaya maka rana tana da gravity wanda da shine ta tsare ta rike, Allah ya rike tafiyar duniya yana tana kewaya ta wanda ba ta sabawa, da shi ne ake ganin cancin jawar yanayi, wata ran ayi sanyi wata ran ayi zafi da rana abin nan waɗanda suke yayin da ake zafi ake dumi a arewa, kudu kuma irin su South Africa tsananin sanyi ake. Yanzu kwanan nan kun ga wani clip na wani balarabe da aka yada ko a Norway, can arewacin Norway yana ganin the midnight sun, wato karfe 12 na dare amma ga rana ana ganinta tana yawo, saboda su rana bata faduwa a lokacin, kuma lokaci zai zo da rana bata fitowa, haka za su yi wata da watanni ba a ganin rana a cikin duhu suke. Yanzu kuma da suke azumin nan a cikin rana suke, awa 24 ba ta rana ba ta faduwa, sai dai ta ganinta tana kewayawa tana ke kuma zagawa take, ba tasowa take daga gabas ta fada a yamma ba, zagawa take cycle take yi. Ya bacin shan ruwa, ya bacin shan ruwa. Fatawa biyu ce ta malamai, fatawar malaman Rabita suka ce su duba waje wanda yake mafi kusanci da su da ake ganin dare da rana, sai su yi amfani da lissafin lokacin, sai su sha ruwa irin lokacin da suke sha, wato iya adadin idan awa 10 idan awa 23 suke yi suna azumi, to su ma sai su yi awa 23. Waɗansu kuma fatawar Azhar kuma shine su dauki lokaci na waje wanda yake a cikin tsakiyar duniyar musulmi sai su yi aiki da shi su dauki lokacin mutanen makka idan mutanen makka awa 15 suke azumi to kuma sai su dauki awa 15 su yi azumi su fara daga daidai lokacin mutanen makka su kare daga daidai lokacin mutanen makka tunda ba wai awa 15 din ba ma yaushe za a fara yaushe za a kare yaushe za a fara yaushe za a kare tunda babu asuba ba faduwar rana ba alfijir ba zawal dalili ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace idan dujal ya zo zai zamanto yayi kwana daya kamar shekara kwana daya kamar wata kwana daya kamar kwana kamar sati mako saura kuma kamar kwanakin da aka saba sahabbai suka ce ya rasulullahi to a wannan kwanan da zai yi kamar shekara sallar kwana daya za ta isa yace a su kaddara yanda suke su kaddara yanda suke sallah kafin wannan lokacin to wajen kaddarawar shine ijtihadin malamai ya saba wadanda suka ce su kaddara da wanda suke mafi kusanci da su wadanda kuma suka ce su kaddara da tsakiyar duniya shine suka dauki lokacin mutanen makka to duk wannan irin abinda Allah ya tsara halittarsa akai kuma abin nan haka yake tafiya baka taba jin kan cewar da a mutanen da a rana biyu suke da shi ba ko kuma a da ba a sanyi sai zafi kawai babu yanayi guda hudu wanda aka samu four seasons din nan babu su ka san haka Allah ya yi halittar nan tun daga kaji tun daga iyayenka da kakanni ka karanta a tarihi hatta ma yaranka ma abin da ya tabbatar kenan saboda ka san cewa wannan ka'idar haka take to a ce Allah ya sanya tsarinsa a bisa ka'ida da hikima sannan kuma a ce Allah ya yi haka ne don wasa to Allah ya yi haka ne don gaskiya menene gaskiya cewar in abu kaza ya faru to ga abin da zai faru komai yana da sabbi yana daga cikin wannan gaskiyar kan cewar idan mutum yayi zalunci to ya idan mutum yayi zalunci to ya kawar da gaskiya to kuwa zai samu sakamakon sa na kawar da gaskiya gaskiya ce za ta tabbata shi ba zai tabbata to amma sai mu ga kan cewa mutane suna zalunci ko shikenan zalunci na su ya ci gaba bayan kuma Allah ya ce wato gaskiya ita ce za ta tabbata to wanda yake nuna kan cewar dole za a yi hisabi shi yasa duk inda Allah ya faɗi cewar yayi halittar sama da ƙasa da gaskiya sai kuma ya ambaci hisabi Hamim tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim ma khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma ba mu halicci sama da ƙasa ba face da gaskiya da kuma domin ajali abin ambato ajali abin ambato shine hisabi wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat Allah ya halicci sama da ƙasa da gaskiya domin kuma kowanne rai domin kuma kowanne rai ai masa sakayya da abin da ya tsoro sa wannan shine cikar hikima saboda haka Allah bai yi halitta ba domin wargi da wasa Allah ya yi halitta ne da gaskiya kuma ita ce za ta tabbata Allah ya ce law aradna an nattakhidha lahwan da mun nufi mu riki wargi wanda lahu nau'i ne na wasa shine dukkan abin da yake wato zaka shagalta da shi wanda ba shi da wani amfani ba shi da wani amfani ba shi da wani ma'ana yanzu kamar kallon bal me amfanin sa gara wanda yake bal a ce ya motsa jiki ko to amma me kallo to shine wannan shine ainihin lahau to ka gani kuma haddan ba ake hakisa ake akai to wannan shine ainihin lahau kana kallo ka san baka wani amfani ko kobo baka motsa jiki watakila ma sai cutuwa tunda akwai wanda yake haɗe zuciya ya mutu wajen kallon bal saboda gwaninsa an bugo masa bal bai samu ya baha ya harba ta bataci yake ka gan shi ya zage shi ya tsine masa albarka dan fushi ma watakila har ya haɗe zuciya ya mutu to wannan shine ainihin lahau to Allah ya ce da mun nufi mu riki wargi da mun nufi rikon wargi in ji Allah latta haznahu min ladunna da sai mu rike shi daga wajenmu ba daga sama da ƙasa ba, sama da ƙasa halittar Allah ne. Abinda Allah zai ce shine yake so ya yi shi, ai ba zai yi shi daga sama da ƙasa ba, daga wajensa zai riki wannan. In kunna fa'ilin, idan ma mu masini, bayan kuma ba mu ba masini bane, saboda Allah alhaqqu ne. Tunda Allah ku alhaqqu ne, bai cancanciye wargi ba. In yace zai yi wasa, ya buƙaci wasan kenan. Me yasa dan adam yake wasa? Ba dan saboda yana buƙatar abin da wai zai sanya ya masa rai ba, ya dan bashi sayayawa daga kullun dai a ce kullun gaskiya gaskiya kai a dan sautauta mana. Yana da buƙatar wannan saboda shi ajizi ne. To amma shi Allah, ma'anar Allah shine wanda yake bashi da buƙatar komai, bashi da buƙatar kowa. In ya zamanto cewar ya riki wargi, ya zamanto yana da buƙata. Bai zama Allah ba in yana da buƙata. Shi sa yake cewa da har ma zani a kaddara haka din zai yiwu, da ma in muka tashi ba daga halittar sama da ƙasa bane, sai ya zamanto daga wajen mu zamu kirkiri abin da zamu lahawu, idan ma mu masu yin ne, ballantana kuma ba zai yiwu a ce mu masu yin haka bane, saboda in muka haka ba mu zama Allah ba. To sai Allah ta'ala ya ce bal naqa in kunna fa'ila in mu masu yin ne, bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil. Yace ka bar wannan maganar da mushrikai suke faɗa na kan cewar wato an halici sama da ƙasa domin wasa, domin wargi, wannan ƙarya ce, wannan batil ne, ba gaskiya bace. Abinda yake hakika shine naqzifu bil haqqi, muna jifa da gaskiya alal batil akan ƙarya. Fayadmaguhu, sai gaskiyar wato sai gaskiyar tarakwar kwasashi, tarakwar kwasa ƙarya. Fa idza huwa zahiq, sai gashi ya zamanto balbaltalci, balbaltalci wanda yake abu wanda yake cikin sa ba komai, idan ya fashe yaya zai zamanto holoko? In ya fashe ba shi da wani abu. To shine cewar wannan shine hakika, abinda yake akwai shine Allah yana jefa wato yana zuwa da gaskiya, sai gaskiya ta ruguza ƙarya, sai ya zamanto ƙarya ta kauce. Haka zuwan annabawa yake, haka zuwan sa'ar alkiyama take, haka al'amarin Allah yake zuwa. Kana tsammanin rayuwar nan babu wata rayuwa bayanta, kana cikin haka sai mutuwa ta zo, ita ce gaskiya. Sai Allah ya jefi ƙaryar wannan wahamin da kake ciki da gaskiyar, sai ga baki ɗaya rayuwar taka ta ruguje, sai ka je ka haɗu da Allah. Fawafahu hisabahu, Allah ya cika masa hisabinsa. Fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun, kuma tsananin azaba ya tabbata a gare ku, ku kafirai, daga abinda kuke sifanta Allah da shi, na abinda bai cancance shi ba, na cewar Allah madaukakin sarki yana da mata, Allah madaukakin sarki yana da ɗa, Allah madaukakin sarki ya mayar da mala'iku ƴaƴansa mata, irin maganganu wanda basu cancanci Allah ba, domin ba ku ga girman Allah ba. Sai kuma yace me to ce, sai annan Allah madaukakin sarki zai shiga yi makansa kirari, wanda daga cikin kirarin da Allah madaukakin sarki yake makansa shine ya kawo ambaton mala'iku dan cikar girman Allah. To kuma ka san mala'iku da irin yanda suke ganin girman Allah, shi kansa wannan wato yabo ne ga Allah jalla wa ala. Na'am, sai Allah yace
wallahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahzirun yusabbihuna al-layl wan-nahara la yafturun.
Na'am, Allah yace walahu man fis samawati wal ard, kuma wanda ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne gabaki ɗayansu. Aka kaddamar da aljaru wal majru, wato gare shi domin a nuna shi kadai ne yake da duk wanda ke cikin sama da ƙasa. Kuma nan sai aka ce man fis samawati wal ard, wanda ke cikin sama da ƙasa, wato na masu aka rinjayar da masu hankali, domin a ga domin wato karramawa ga ɗan adam. Yayin da aka haɗa shi da waɗanda ba mutane ba, sai aka sanya sauran jinsin halitta su zamanto masu bi ne gare shi, tunda shi Allah ya fifita shi da hankali. Sai aka ce walahu man fis samawati wal ard, wanda ke cikin sama da ƙasa wato na daga ɗan adam da sauran halittu baki daya na sani shi shi kade wato shine ya halice su kuma shine yake da mallakar su bi dalil kan cewar babu wani wanda yake da'awar kan cewa shine ya halitta domin hatta mushrikai sun an aka tambaye su wa ya halicci sama da ƙasa la yaqulunna Allah zan ce Allah ne to sai yace kuma wa man indahu wadanda suke wajen Allah sune mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ga barin bauta ma Allah ba sa girman kai ga barin bauta ma Allah wala yastahsirun ba sa gajiya wajen bauta wato bauta a wajen su tabi'a wa bauta a wajen su kaman numfashi ne a wajen mu yusabbihuna al-laila wan nahar suna yin tasbihi ga Allah dare da rana la yabturun ba sa yankewa babu lokacin da za a ce ba sa yankewa an tambayi ka'abul ahbar to aikin kuma da Allah yake sanya su fa kamar isar da sako da sauraron maganar Allah yaushe to an ce ba sa yankewa daga tasbihi sai ka'abul ahbar sai daga cikin malaman yahudawa da ya zo ya zama musulmi ka'ab ibn matir yace tambayar ka tana da kyau yace amma ba kana numfashi ba yace eh yace to kana numfashi baka sauran abubuwa yace eh yace to ai tasbihi wajen mala'iku kaman numfashi ne a wajen mu tasbihin ba zai hana su su sauran abubuwa da Allah ya umarce su ba domin kamar yadda muke numfashi haka suke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana tasbihin su تسبيح سوشيني سبحان الله وبحمده أنت بيع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام مغان تفكوة فللا يتي مصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده شيني أبند الله يزاق أم ملائكونسا فوباينسا سبحان الله وبحمده شيسا النبي صلى الله عليه وسلم كن قيا سنة منا كل دفاتي مي سبحان الله وبحمده سوتري إذا متين يي Allah zai yafe masa zanubansa koda sun kai yawan kumfarce ku haka zalika da yamma ma mi in yayi mutumin da yayi Allah zai yafe masa zanubansa koda sun kai kumfarce ku to kuma ya ishe ka cewa kana kama da waɗanda Allah ya yabo a gare su sune mala'ikun Allah mala'ikun nan Allah ne kadai ya san yawan su wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunonin ubangijinka sai shi Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqfatis sama sama tayi kugi tayi motsi kamar za ta kece takadu samawati wa tafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna wa yastaghfiruna liman fil ard to yace yace ma fiha mawdi'u arba'i asabi' ma babu wato bigiran dan yatsu guda hudu a sama face akwai malaika da yake sujada ko yake ruku'u ko yake tsaye a yanda saman nan take da ake maganan light years dinnan da girmanta da tsawonta to sannan har kai dan adam dan Allah ya baka mulki na a duniyan nan wanda bata kai komai ba duniyan nan fa in aka dauke ta a cikin solar a cikin milky way inda rana take da taurarinta da sauran taurari suke ba tafi ba dugon pin ba dugon pin ba wai kan pin din ba dan wannan kulutun na pin a dan dugon nasa dan tsinin nasa duniyan nan fa da abin da duffa wannan fa da duffa masu arnancin da suke cewa suke arnancin duffa ba su fi nan ba fa a cikin halittar Allah to a cikin duk sauran wuraren nan fa mala'iku ne mu fa nan fa duniyan ne fa kawai fa aka yi mu fa a cikin biliyoyi na halittun Allah a cikin biliyoyi na a cikin halittun Allah din da suke da wato tauraro kaman namu da suke da duniyoyi kaman namu mu ne fa kawai fa domin a cikin milky way din daya ce daga cikin galaxy biliyoyi da ake da su kuma a cikin milky way din fa akwai taurari irin rana miliyoyi kowane tauraro yana da irin duniyoyin da suke kewaye shi kamar yanda rana take da nata duniyoyin da suke kewayewa a cikin abubuwan da suke kewaye rana fa wannan duniyar tamu ce kawai fa aka samu halittar dan adam aka aiko masa da sakon Allah, Allah ya zabe mu, amma anan ake kafirci. Anan ne mutum zai sheki iska yace ana rabbukumul a'la, yace man yuhyil idama wa hiya ramim. To ka duba ga mala'ikun Allah, to shi yasa Allah madaukakin sarki wajen yaban kansa ya dangana sani da mala'iku, yace su ba sa girman kai. Allah madaukakin sarki yace lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi wala al mala'ikatu al muqarrabu wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Masihu dan Maryam da ake cewa dan Allah ne, ba zai kyamati ya zamanto bawan Allah ba. Haka dalika mala'iku makusanta ga Allah, ba sa kyamar su zamanto wato bayin Allah, ba zai kyamaci su zamanto bayin Allah ba. Wanda ku duk yayi kyamar bauta ga Allah, yayi girman kai ga Allah, fa sayashuruhum ilayhi jami'a, to Allah zai tara su ga baki daya. To mutum yayi tunanin irin wannan waɗannan halittu na Allah, yayi tunanin waɗannan halittu na Allah wanda Allah madaukakin sarki ya koye su, ba ma ka gansu ba, amma kai kanka ka san kan cewar akwai halitta. Ba sai ka kalli telescope ba, ba sai ka kalli telescope ba da daddare kawai ka tashi ka kalli sararin samaniya, ka san cewar Allah yayi halitta, ka san cewa akwai halitta. Yanzu Mars din nan fa, wanda take ita ce mafi kusanci da mu na duniya, aka tura kumbu yayin shekaru masu yawan gaske kafin ya je, ba a san abin da ke ciki ba. Wai an ga alamun ruwa-ruwa, an ga alamun kuma kasar ja, watakila za a iya samun rayuwa a ciki. Ba ka da hanyar da za ka san wannan, ka duba irin kudaden da aka kashe da shekarun da ake, waɗanda suka fara project din zuwa Mars ba su rayu ma sun ga meye natijar an je Mars din ba. Su suka fara tunanin aje an je din, amma su da suka fara abin ba su san ma meye natijar ba. Sau da aka binciken ma da kake so ka yi, in ma har za ka samu wani gurgubin ilimin, layin da ma Allah zai kawo ilimin kai da kake tambayar ba ka nan. To wannan mai tunani akan halittun Allah, sai mu ga girman Allah. To Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya ayoyi na halitta, wanda ba sai ka jira irin ayar sandan Annabi Musa ko warakar da Allah ya rinka yi, ya rinka gudanarwa a hannun Annabi Isa ko na bata Salih, ga Qur'ani ya ishe ka waɗannan ayoyi, domin Qur'ani yana janyo tunaninka ya fuskantar da kai ya zuwa ga abin da ya kamata ka shagaltar da tunaninka da shi, wanda wannan shine zai saka kai imani, imani wanda yake bisa ilimi, ba imani wanda yake zaka yi shi bisa cewa kawai ka yadda ne dan ka ga wani abu da ya saba al'ada ba. Shi yasa ayar Annabi sallallahu alaihi wasallam tafi wato girman hujja daga ayar, daga ayoyin sauran annabawa. To abinda haka Al-Qur'ani yake janyo hankalinmu ya zuwa ga tunani akan waɗannan abubuwa, wanda duk waɗanda suke ƙaryata Al-Qur'ani, kafirai da suke ƙaryatawa, abinda suke so, abinda suke koya ma mutane shine ɗauki hankali daga shagaltuwa da wannan, ɗauki hankali daga shagaltuwa da wannan. Shi ko Qur'ani cewa yake zo da hankalinka ka duba wannan, ka duba wannan. Suka sowa suke ɗauki hankalinka daga wannan. Ta yaya suke ɗauki hankalinka? Da zagi, da tsinuwar albarka, da yi ma Allah rashin kunya, da zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A ɗauke tunaninka daga wannan, da wannan ƙazantar. Ba wai wata hujja ake kawo maka ba. Yau ba wai waɗansu theories ne aka gano ba, wanda suke nuna kan cewar abinda Allah ya faɗa ƙarya ne. A'a, illa kawai al-i'rab. A ɗauki hankalinka daga shagaltuwa da abinda zai sa kai imani. Saboda haka mu Al-Qur'ani, mu kuma dawo da hankalinmu yake zuwa ga abinda za mu imani. Allah ya haske zukatanmu da hasken Al-Qur'ani. Allah ya ba mu imani da'imi, ya ba mu yaqini na gaskiya, sannan ya amintar da mu daga dukkan bala'i. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس أخيراً أم مبارك الله يايما babban sa rasuwa yau da asuba na roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarin sa akwai dan uwan mu ma Alhaji Aliyu El Yakub wanda tun kafin gab da azumi Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah shi ma Allah ya rahamta masa Allah ya sa aljanna makomarsu mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ka haska kabarin su mu ma idan mun idan ta mu ta zo Allah ya sa kabarin mu ya zamanto dausayi daga cikin dausayen aljanna Allah kar ka sanya kaburburan mu su zamanto rami daga cikin ramukan wuta Allah ka sa ka azurta mu da ni'ima a cikin kaburburan mu Allah ka yaye mana wato Allah ka yaye mana wahsha Allah ka yaye mana kewa a cikin kabari ka sanya alqur'ani ya zamanto shine mai ɗebe mana kewa Allah ka karba mu da alqur'ani a wannan rayuwa ta mu da lokacin mutuwan mu da a cikin kabarin mu da lokacin tashin mu da lokacin da zaka yi mana hisabi da lokacin da muke ketarewa sirati da lokacin shiga aljanna Allah ka karba mu da alqur'ani ka azurta mu da ceton sa Allah kamar yanda muke wannan azumi kuma muke karatun alqur'ani da daddare Allah ka sa da alqur'ani da azumi su zamanto masu ceto a gare mu Allah muna roƙonka domin wannan ibada da muke yi mu da wanda muke roƙonka karbeta Allah muna roƙonka da ka ba mu aminci da kwanciyar hankali a cikin kasar mu Allah kai mana maganin wannan bala'i na masu garkuwa da mutane Allah waɗanda suka dauki makami suke kawo barna a cikin garuruwan mu da hanyoyin mu da ƙauyukan mu Allah kai mana maganin fitinar su Allah ka karya ƙarfin su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka bada rinjaye da nasara akan su ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.